Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niya murya arewa ko kuma biyo ya Afrik zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a 4 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya, yan fashin kan teku na ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta. Sannan muna tafa da shirin kallabi na Maryam Dauda. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko, bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyarsa na siyasa, kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakan da ya ɗauka a baya wanda ya sa aka ƙaddamar da bincike da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. Da yake amsa tambayoyi a safiyar jiya Alhamis daga manema labarai a farfajiyar kudancin fadar White House, an tambayi Trump wace irin alfarma ya nema daga shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yayin kiran wayar tarho na ranar 25 ga watan Yuli, wanda hakan ya haifar da korafin mai kwarmato. Sai ya ce, ina kira da su kaddamar da bincike kan iyalan Biden. A 'yan kwanakin nan, Trump ya sha suka tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden, wanda yanzu haka yake kan gaba a jerin masu neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Yana mai cewa Biden ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ta hanyar matsawa Ukraine ta daina yin binciken wasu laifuka da suka shafi ɗansa, wato Hunter, wanda ya yi aiki a kamfanin makamashi na Burisma da ke Kyiv. Trump ya zargi Hunter Biden da yin amfani da bulaguran da ya yi a shekarar 2013 a jirgin shugaban ƙasa na biyu, wato Air France 2, don karɓar dala $1.5 billion daga China a wani asusu mai zaman kansa da ya kafa. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce kalaman Trump ɗin na jiya Alhamis wani misali ne da ke nuna cewa shugaban na amfani da kujerarsa don cimma bukatunsa na kansa. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis, lamarin da ya kawo jimillar mutane da suka mutu zuwa akalla 27 a cewar hukumomi. 'Yan sanda da jami'an kiwon lafiya sun ce an harbe masu zanga-zangar ne a garin Nasiriya, wanda ke kudu da babban birnin Bagadaza. Tun daga ranar Talata da ta gabata, zanga-zangar ta bazu a cikin birnin Bagadaza da kuma yankuna da ke kudancin birnin. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye tare da harba harsashen gaske a jiya Alhamis don tarwatsa masu zanga-zangar a Bagadazan. Baya ga ɗaukan waɗannan matakai, hukumomi sun yi amfani da motar ruwan zafi da harsasai na roba domin ƙoƙarin tarwatsa masu boran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukunci cewa za a iya tilastawa kamfanin abota na Facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba, idan har ya sabawa dokar wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar tarayyar Turai. Shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar ta yanke, babu damar da za a iya ɗaukaka shi. Hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugabar jam'iyyar Green Party a ƙasar Australia, wato Eva Galawisnik, ta shigar wacce ta nemi kamfanin na Facebook da ya sauke kalaman ɓatanci da aka buga game da ita. Wata kotu a ƙasar ta Austria ta ce kalaman sun take doka da ta haramta ɓata sunan wani. Yawancin kafofin sada zumunta kamar Facebook galibi sukan cire duk wani abun ɓatanci da ya sabawa dokar wata ƙasa. Hukuncin na jiya Alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk faɗin duniya. Fiye da 'yan ƙasar Burundi 500 ne aka maida su ƙasarsu daga sansanonin 'yan gudun hijira guda uku da ke Tanzania a jiya Alhamis. Matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi don mayar da mutane da ke tserewa daga tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya. An saka 'yan ƙasar Burundi a motocin bas-bas a sansanin Nduta, Mutindeli da Nyagurusu da ke yammacin Tanzania, inda za a dangantar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baƙi biyu a lardin Ruyigi da ke ƙasar su. Bayan sun kwana, za a tura su zuwa gidajensu a lardunansu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sansanonin na Tanzania suna ɗauke da 'yan ƙasar Burundi kusa 184,000 waɗanda za a iya tura su gida nan da ƙarshen shekarun nan a bisa yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka ƙulla. Suna kuma daga cikin 'yan ƙasar Burundi kusan 350,000 da suka tserewa rikicin siyasa a gabas ta tsakiya, wanda ya ɓarke bayan wani zaben mai cike da takaddama da aka yi a shekarar 2015. Shugaban ƙasar Ecuador Lenin Moreno ya ayyana dokar taɓaci yayin da masu zanga-zanga suka hau tituna a faɗin ƙasar domin nuna adawa da matakin cire tallafin mai da gwamnati ta yi. Rahotanni sun ce an kama mutane 19 a jiya Alhamis. Motocin haya da direbobin manyan motoci sun toshe titunan birnin ƙasar, yayin da ɗalibai da ma'aikata suka yi tattaki a birane da dama. Jiragen saman Amurka da Iberia da Air France da KLM duk sun sauya akalar zirga-zirgarsu a yankin, yayin da masu zanga-zangar suka toshe dukkanin hanyoyin shiga da fita a filin jirgin saman Quito, babban birnin ƙasar ta Ecuador.
Zahara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya, inda 'yan fashin teku suke ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta mai arzikin mai, wanda wannan matsala ta haifar da zaman ɗarɗara ga mutanen yankin da suke zirga-zirga. Sannan hakan na maida hannun agogo baya akan ga harkokin tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar ya aiko mana.
Kawo yanzu dai 'yan fashin teku da ke kan ruwayen yankin Niger Delta na ci gaba da gallabar jama'a matafiya a musamman gabar ruwan Bonny Island da ke jihar Rivers, inda ake shiga jirgin ruwa ta hanya ɗaya tilo ta tashar jiragen ruwa ta Nambewata Side a birnin na Port Harcourt zuwa tsibirin Bonny. 'Yan fashin teku dai da kan addabar matafiya kan ruwa daga tashar ruwa ta Port Harcourt jetty zuwa Brass da ke jihar Bayelsa da kuma Dagema jetty zuwa Port Harcourt. Ko a baya-bayan nan dai sai da wasu 'yan fashin teku suka yi awan gaba da mutane da dama a gabar ruwan Bonny da ke jihar Rivers, kuma matafiya ƙauyuka daban-daban na ci gaba da koka halin da suka shiga.
My name is Peter. You just talking about the visit. There are series of them that happened in the past.
Wannan yana cewa ne sunana Peter. Kana magana ne kawai kan abubuwan da suka faru na fashin teku na baya-bayan nan. To amma dai abinda na sani makamancin haka iska na garkuwa da mutane a cikin jirgin ruwa ya shafa ruwa da fashin teku da ake yi ya kara ta'azzara kuma a matsayin mu na fasinjoji dole ne mu kasance cikin fargaba tunda a can muke harkokin mu ne yau da kullum ko kana so ko baka so dole ka tafi
for how many years this thing has been in place nothing has been done
shekaru da dama wannan matsala ta fashin teku na faruwa amma babu wani mataki da musamman hukumomi ke dauka yanzu kuma abin ya ta'azzara shi kuwa wani musaja sanya akosi daya ne daga cikin matuka jirgin dake karkaina a yankin Niger Delta yace
my name is Josiah Akosi we have series of incidents of attack along Bonny Route
yana cewa ne an kai muna hare-hare da dama kan ruwayen yankin Niger Delta a musamman gaban ruwan Bonny Island wato tsibirin Bonny akan hanyar da za ta kai mu zuwa birnin Port Harcourt harin kuma da aka kai muna na baya-bayan nan sun kwace muna jirgin ruwa suka sace uku daga cikin su kuma har kawo yanzu babu labarin inda suke
sunana Alhaji Mustafa Abdulaziz Allah da Zaria a yanzu kalubalen da ake samu da mutum zai tashi daga nan Port Harcourt akan ruwa in zai tafi bayarsa ta ruwa yana cikin firgici yana cikin tashin hankali saboda yan bindiga da wanda suke kan ruwa ko da a gambar kuke tafiya ka za su zo su yi attacking dinku su bude wuta wanda kuke tafi da shi su kwace muku
fashin teku dai na neman ƙara ta'azzara kan ruwayen yankin na Niger Delta kuma mafi yawancin yankunan ba safai ake samun motoci ba dake zuwa garuruwa daban-daban na kan ruwa sai dai ta kan jiragen ruwa akwai dai nan be waterside an yi shekara da shekaru dai ita ce hanya mafi sauki da ake daukar mutane zuwa jihar Bayelsa saboda babu titin mota halayyar yan fashin teku dai a yanzu ya haifar da matukar zaman dardar tsakanin matafiya kama daga jihar Rivers da jihar Bayelsa da Akwa Ibom da kuma jihar Cross River kan haka ne ma naji ta bakin commissioner rundunar yan sandan jihar Rivers Mustafa Dan Daura domin jin irin matakan da suke dauka
san watanni hudu na karshen shekaran da kiran su Ember Mount yawanci abubuwa na ta'addanci da sauransu suna karuwa police muna da police na ruwa wanda suke amfani da boat da kuma jiragen ruwa muna da su a nan Rivers kuma akwai Nigerian Navy su ma suna nan da jiragen ruwan su ana nan muna patrol ga baki da
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Madalla gaida Lami da Abubakar kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar
Machiana Baban Chakwai shuga banka saba ba kuma men baba banje makaranta mai tsada ba banje Dubai ba kuma banje London ba gidan mu ba a GRA ne ba ban dauki selfie na sa Instagram ba ko za na san musaniyar ruware wallahi ne ba za na san makaryaci ba na Instagram har ma na Twitter anan na kalle dukkan motanta nay na am da kyawun surarinta lady m na ce kin hada yan mata ta godiya mai request din number ta farin ciki ya kama zuciya ta ji nake yin kamar ba ni ne ba ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da dadi ashe gaskiya tana da rana magar yace ba za ya dace Dubai can yake zaune tana zama garin Abuja ne so da ma wata garin kakanin ta ne kullun ta dauki hoto mai kyau ta sa Instagram sa to wannan gidan su ne idan ta dauki hoto mai kyau cikin mota ma ashe na saurayin ta ne idan ya kai ta dan su shakata ta dauki hoto sai ta sa su wait to home ne ashe baban ta da jije ne mai sai na gora bakin layin sarki ne maman ta mai neman dalali ce wasu take siyarwa da kuno ba cancan
Badalla a gaida Ahmad Shanawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da saki saduwa cikin wannan shirin na kallabe. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar jami'ar babban bankin Najeriya da ake kira CBN a takaici, wadda ta kai matakin director kafin ta yi retire. A cikin hirar da nayi da ita, Hajiya Hadiza ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni shekaru 56 da suka wuce. Kuma da yadda ubangiji na fara primary na a wani makaranta da ake kira Seventh Day Adventist Primary School a garin Jos. Daga nan muka yi aji biyar ba su da aji 6 da 7 tun da a lokacin mu ana aji 6 da 7. Sai kuma aka maida ni Methodist Primary School shi ma a garin Jos. To daga nan da ikon Allah sai na samu admission kuma na shiga Saddauna Memorial Secondary School a garin Jos. Nan na ci gaba har na ƙara karatu na. Sai kuma na samu shiga School of Basic Studies a nan Zaria ABU 1980-1981. Daga nan kuma na gama School of Basic Studies sai na miƙe kawai degree program ina. To can sai na karanta BSc International Studies a lokacin. Alhamdulillahi mun fito da kyakkyawan sakamako a lokacin. To ana nan sai aka tura ni motsin kasa Lagos. Nitel kenan na da da aka rufe yanzu. To daga nan ban ji daɗin aiki na a gurin ba sai Allah ya sa sai aka canza mani sai aka maida ni Central Bank. To a nan Central Bank a Lagos na gama NYSC ina. To kuma da Allah ya kaddara mani sai kawai aka ɗauke ni aiki a nan gurin.
A Central Bank ɗin?
A Central Bank of Nigeria a nan Lagos. To dai ina ji nan aiki na ya fara daga shekara 1985 kenan.
Allah sarki. To
haka dai ni ta aiki tare da su har na haɗa shekara 33.
Kina aiki a wurin?
To na aiki a Central Bank. Tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Ina deputy director bara June 2018 kenan ko? Sai kuma aka ba mu daman muna so za mu bar aiki a kan kanmu. Za mu iya bari amma za a ƙara mana girma. To dama matsayin da zan sake samu shi ne na director. Kuma an bani sai kawai sai na takaddan dakatar da aiki.
Allah sarki.
To tun ji takai. Cikin tarihi na kenan makaratu da kuma aiki.
to ranar talata da ta wuce Najeriya ta yi bikinta na cika shekaru 59 da samun yancin kai kuma ke kin kwashe wajen shekaru 30 kina aikin nan na banki. Shin ko akwai wasu fannoni ko wurare da kike gani ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara a fannin aikin banki?
Ba ma aikin banki ba, aiki ga baki daya.
Dina yin ayyuka a Najeriya kenan.
Da fannin kiwon lafiya, da fannin ilimi. Musamman mu a arewa. Don yanzu yaran da ba su da ilimi waɗanda ba sa cikin makarantu irin na boko din nan ba na islamiyya ba. Ba su da adadi. Bacin haka, kamar na bar aiki yake jami'ar imantar da jama'a gabaki daya a kan harkar hada-hada na bankuna. Mun fara kyakkyawan tsari tun lokacin mai martaba da ya zo yana gwamna ya kawo wannan policy na financial education din nan. Mun samu ci gaba kwarai da gaske, amma har wa yau mutanenmu na arewa su ne baya. Wallahi kinga Maryam, ina da abu da nake faɗi. Nace idan ka ilmantar da mata ƴar arewa sai ilimi. Aka koya mata hanyoyi na dogaro da kai. Ba matan da za ta yadda a ɗauki ɗanta ko a ɗauki ɗanta sa almajiranci. Duk wannan kuka da muke ta yi a kan yara almajirai da ake wulaƙanta su. Ake azabtar da su, ake nuna musu angwama. Idan uwa tana da inda za ta yi, ba za ta yadda a sa ƴaƴanta almajiranci. Saboda haka a wannan marra da muke ciki shekara 59 da samun ƴancin kai, ya kamata yanzu ƙasarmu na Najeriya ilimin ƴaƴa mata ga yanzu mun zama mu ne ma masu misali muna nuna ma duniya, amma kinga ya ci baya.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da cigaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla gaida Maryam Dauda da shirin kallabi, sai sharhin wasu jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin wani malami a jihar Virginia ya ki yarda da korar shi aiki da aka yi akan yaki amfani da lafazin maza ga wata ɗaliban makarantar sakandare da ta ce tana jin kanta a matsayin jinsin namiji, wanda ta kai ƙara gaban kwamitin makarantar. Lauyan malamin da ke koyar da harshen Faransanci da ke tare da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Alliance ya ce a cikin wata sanarwa, makarantar ta West Point da ke gabashin Richmond a jihar Virginia sun umarci malamin wato Peter Blamin da ya yi amfani da lafazin jinsin namiji a kan ɗalibar mace. Hukumar ta dakatar da aikin na Blamin, ta ce ta dakatar da shi ne saboda ya ƙi bin umarnin hukumar makarantar. Mr. Blamin ya ce addinin shi ya hana shi yin hakan da gangan, kuma da gaske ya yarda cewa batun mace a matsayin namiji ta hanyar yin amfani da wata siga to fa ƙarya ce. A ƙarar da aka shigar a kotun jihar a ranar 30 ga watan Satumba, sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin, tsohon jakada na musamman na Amurka a Ukraine ya shaida a jiya Alhamis cewa ya gargaɗi lauyan shugaba Trump Rudy Giuliani cewa bayanan da aka bayar daga majiyoyin Ukraine da cewa suna zargin ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Amurka Joe Biden da cin hanci da rashawa ba amintattu ba ne. Kurt Volker, wanda ya yi murabus daga mukaminsa a makon da ya gabata, ya ce a cikin wata ganawar sirri da aka yi da membobin majalisar, sun ce ya yi ƙoƙarin gargaɗin Giuliani game da amincin bayanan game da ƙoƙarin da Biden ya yi na neman a kori tsohon mai shigar da ƙara na Ukraine, wato General Viktor Shokin. sai jaridar New York Times inda aka rubuta labarin shugaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri kuma dan jam'iyyar Democrat yace an cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmatu wanda korafinsa ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsike shugaban Amurka Donald Trump. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai da kokarin tsoratar da ma'aikatar harkokin Amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana a gabansu don amsa tambayoyi da ke da alaka da bayanan wayar shugaba Donald Trump da takwaransa na Ukraine. Kwamitocin majalisar uku duk sun tsara cewa a cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikata biyar na yanzu da na da za su gurfana a gabansu domin bayar da ba'asi kan alakarsu da wayar da Trump ya yi ta ranar 25 ga watan Yuli da shugaban kasar Ukraine. Kiran wayar ya haifar da majalisa ta bude binciken tsige Trump. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla gaida Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridan Amurka. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare da minti 25. Sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Wata Adama Rai fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya muna fata an yi bukukuwan samun yanci lafiya. Bukukuwan samun yanci koyaji. Yau shekaru 59 da samun mulkin kai, amma an kasa fahimtar ina ne Najeriya, ina ne ba Najeriya ba. An kasa fahimtar wane ne dan Najeriya, dan kasa kuma wane ne ba dan kasa ba. Sai yawan addinai da malaman addini, amma al'umma zukata ba su da imani. Ga yawan jeniyar shugabanni, amma sai ka nemi adalci da rikon amana ka rasa. Ga dindin ma'adinai game da gurbataccen man fetur, amma yunwa da talauci ya buwayi al'umma. Ga yawan masana walau na addini ko kuma na boko, amma a kullum ana kukan faduwar darajar ilimi. Ga yawan al'umma amma haihuwar yuyu a kasarinta mabarata ne jan maula.
Assalamu alaikum warahmatullahi wa jama'a musamman kafin nore mai yaya da tsoro jamhuriyar Nijar. Ra'ayina shi ne da al'ummar Najeriya musamman kwanci al'ummar jihar Kano wannan shari'a da aka yi ranar Laraba. Mun samu labarin an yanke shari'a Umar Zandoji shi ne Allah ya yarda wannan zaɓe. Da ku yan jama'iyyar PDP kawai sai ku ɗan haƙuri ku saurari gaba har lokaci na zuwa.
Assalamu alaikum da Amurka mai magana Nasiru Afanu dan Nijar mazaunin Cote d'Ivoire. Kira na zuwa ga mai girma shugaba Buhari, Allah tara mai lafiya da hankuri. Sai muna kira ga baba da Allah a duba matsalolin nan na iyakoki. A duba a bude iyakoki a sa na'urorin zamani na bincike ba sai an ruwa iyaka ba baba. Sai muna kira matsayinmu na 'yan Nijar ko masu kaunar baba Buhari. A duba lamarin amma ruwa iyaka gaskiya babu alheri tsakanin da Allah. To da fata Allah sa sakonmu kai ga kunnan baba.
To madalla kafin mi sallama ga zaharar da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakin da ya ɗauka a baya wanda ya sa aka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mi sallama da ku muna mika saƙon ta'aziyya ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da iyalansa na rasuwar sirikinsa Malam Ahmad Usman Duku wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata a garin Gombe. Allah ya ji kansa da rahama, amin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya shirya shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Zubair Al-Tayyib. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huni lafiya.